Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar Mazan Hudun Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lol da Niyya, da tashar mu ta Via Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin kuma su yayin da a duniyar gizo, kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 15 ga watan Maris na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanin labarai.
Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na kasar New Zealand a yau. Injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman nan na kamfanin jiragen sama na Ethiopia da ya fadi ranar Lahadin da ta gabata. Shugabannin kungiyar kasashen Turai ta EU sun ce hakurinsu ya kusa karewa game da sha'anin Burtaniya da shirinta na Brexit.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu leka birnin Kwanni da ke jamhuriyar Niger, inda za ku je abinda ministan shugaban fadar shugaban kasa Muhammadu Muhammadu ke cewa akan ziyara da suka kai da tawagar MCC a birnin Kwanni.
To wannan ziyara muna internet cikin projet wanda aka ce ma Millennium Challenge, dan mutanen da mayyan mutane ne wanda suke suna am member na conseil d'administration da aka ce ma kamar kungiyar koli na projet kin Millennium Challenge Niger.
Sai kuma Abuja, Nigeria, inda za ku yi kokarin da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke yi domin a tabbatar da tsaro.
A wannan ziyara tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda harkar tsaro.
Bayan haka muna tafe da shirin duniyar Amurka da Mahmudu Lalo ke hadawa da kuma gabatarwa, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na kasar New Zealand yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane uku, maza da mace daya, dangane da harin. Koda yake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumci ɗaya daga cikin mutanen, wani ɗan shekaru 28 da haihuwa, da laifin kisan kai, kuma gobe Asabar ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma, kamar yadda kwamishinan 'yan sanda Mike Bush ya bayyana. Injiniyoyi masu bincike sun gano wani ƙarfe da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman nan na kamfanin jiragen sama na Ethiopia da ya fadi ranar Lahadin da ta gabata, har da kan mutane 157 da ke cikinsa suka halaka. Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfan mai daidaita jirgin da ba a daidaita ba ne aka samu a cikin jirgin saman kamfanin Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya fada a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Boeing ne, kirar 737 nau'in Max 8. Yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma sautittukan jirgin na Ethiopia sun isa kasar Faransa, inda za a tantance abin da suka kunsa. Shugabannin kungiyar kasashen Turai ta EU sun ce hakurinsu ya kusan karewa game da sha'anin Burtaniya da shirinta na fita daga kungiyar da ake kira Brexit da Turanci, inda yanzu saura makonni biyu kafin a cimma wa'adin ficewar kasar daga kungiyar ta EU. Akan haka ne jagabannin na EU suka ce a shirye suke su karawa Burtaniya lokaci, amma fa a bisa sharaɗu masu wahala. Ɗaya daga cikin sharaɗin shi ne cewa watakila za a nemi Ingila ta sake gudanar da wata sabuwar kura'ar jin ra'ayin jama'a game da zama ko ficewarta daga EU. A ranar 21 ga watan nan ne dai Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta nemi kasashen na Turai da su jinkirta ficewar kasarta daga EU har zuwa watan Yuni mai zuwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta bacin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina wata katanga akan iyaka Amurka da Mexico. Bayan da 'yan majalisar dattawa 59 suka jefa kura'ar watsi da ita, yayin da wasu su 41 suka ki amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa da ya yi amfani da shi. Hakan ya faru ne makonni bayan da Majalisar Wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan matakin. ‘Yan majalisar dattawa 12 ne na jam’iyyar Republican suka haɗa kai da ‘yan jam’iyyar Democrat wajen yin fatali da matakin a majalisar mai rinjayen ‘yan Republican. Wannan matakin ya yi watsi da buƙatar fadar White House tare da yin buris da barazanar da shugaba Trump ke yi ta amfani da ƙarfin ikonsa wajen cin gashin kansa kan wannan lamari. Dakarun sojojin Amurka sun kai hari na uku ta sama akan mayakan kungiyar Al-Shabab da ke Somalia a cikin mako guda, wanda ke nuna cewa Amurka na taka rawa wurin irin waɗannan hare-haren har suna neman su ruɓanya waɗanda ya kai bara har su uku. Kwamandojin sojojin Amurka da ke nahiyar na rundunar da ake kira AFRICOM, General Marcus Hicks ya ce harin baya-bayan nan ya kashe 'yan bindiga uku a kusa da garin Malayal da ke yankin Juba. Harin ya zo ne bayan kwana ɗaya da harin da aka kai wanda ya kashe 'yan ƙungiyar Al-Shabab guda biyu a kusa da Hilly a yankin Shabelle.
Madalla a gaida Maryam Dauda, labaru ne ku saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan sai rahotannin kuma za mu soma ne daga birnin Kwale da ke jamhuriyar Niger, inda wata tawagar ta musamman ta ministocin gwamnatin Niger da ke ƙarƙashin jagorancin minista Umar Muhammadu da kuma tawagar mambobin hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato MCC suka kai ziyara a jihar. Wakilin Muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika muna da ƙarin bayani.
Wata tawaga mai nauyin gaske ce ta membobin gwamnatin jamhuriyar Niger a ƙarƙashin jagorancin minista shugaban fadar shugaban ƙasar Niger da ministan gine-ginen hanyoyi Kadi Abdullahi da Muhammad Bushar ministan kiyo da Isu Katambe ministan ruwa ta kai ziyara a birnin Kwanni inda ta zagayi dam na noman rani da damana na birnin Kwanni tare da hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni tare da kallan hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka Millennium Challenge of Corporation.
Wannan ziyara da muka zo da mutanen kwasai da administration na yamsa mun zo su gama datsan ruwa ta Mozage. Yaya take kamun a fara aikinta shi ne muka kasu su gani, tunda aikin nan za a fara shi nan zuwa September mai zuwa insha Allah.
Shugaban tawagar membobin gwamnatin kasar ta Niger albarkacin wannan ziyarar ya yi muna ƙarin bayani game da manufar da za a iya baiwa zagayen da suka yi a cikin gonakai domin ganin halin da wuraren noma suke ciki da dam ko madatsar ruwa da ke raya gonakan waɗanda a nan gaba za a sake farfaɗowa da su ta hanyar hukumar nan ta kasar Amurka mai tallafa ma ƙasashe masu tasowa da ake ce ma Millennium Challenge of Corporation, wadda Millennium Challenge Account Niger ke wakilta.
To wannan ziyara muna intane cikin projet wanda aka ce ma Millennium Challenge, don mutanen da mayyan mutane ne wanda suke suna an mamba na conseil d'administration da aka ce ma kamar kungiyar koli na projet kin Millennium Challenge Niger. Mun ce dai kullun dai muna zancen aikin da za a yi nan bisa baraji kin Kwanni, amma da can na ya mai muka wannan zance, sai mun ka ce ga zuwan ga ya kamata reunion wanda muke yi a maido reunion nan Kwanni don mu zo mu gani da idanunmu ya ne wannan baraje yake, wani aiki ne za a yi, wani umarni za a samu bisa ga wannan aiki wanda za a yi.
Shi ma dan majalisar dokoki na ƙasa da sunan mazaɓar karkarar birnin Kwanni ya yi nasa furci game da ziyarar ta tawagar ministocin a birnin Kwanni.
Yanayi ya sake yanayin nan shi an muharin kenan, dole kuma a samu aiki gwargwadon hali saboda ruwa sun rage. In kuna tunani a da ruwa ana yin su masu yawa har su ci har su kai kalmalo har su yi ɓanna, amma sai ya kai ga yanzu kin ruwa yanayi ya sake, kuma akwai ƙananan matsaloli saboda shi gannan shi ma ya dade kwarai yanzu tallafin ga wanda an hakawo shi zai rayarsa gari kuma kun san noma dole noma ya sake ba a ciya kullum ana noma dan dai kadai a samu abincin da an kaci kenan ta kamata noma shi ta kamata da kiyo shi ta kamata shi rayarsa mutane
wadan zagayen na ministocin ya gudana tare da rakiyar shugabannin rundunonin tsaro na gundumar birnin Kwanni Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma bari mu leka birnin tarayyar Abuja dake Nigeria inda hukumar hada-hadar kasuwanci ta jirage ruwa ta kaiwa rundunar sojojin ruwan kasar ziyara wakiliyar muryar Amurka daga Abuja Hawa Umar ta aika mana da ƙarin bayani
ganin yadda cinikayya tsakanin kasashe da Najeriya ke ƙara ƙarfi yasa hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Shippers Council ke kokarin ganin an tabbatar da tsaro a iyakokin kasar hukumar ta kai ziyara ta musamman ga rundunar sojin ruwa domin kulla yarjejeniya da samun kyakkyawar alaka don hada ƙarfi da ƙarfe wajen cimma manufar Hassan Bello shine shugaban hukumar
a wannan ziyara tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda harkar tsaro hada-hadar da jiragen ruwa ke yi daga kasashe da yawa zuwa Najeriya ko kuma su yi kaya daga Najeriya zuwa kasashen waje dole sai da tsaro shekaru da yawa da suka dan wuce nan ana ta samun abubuwa da suke faruwa kan fashi da ake wa jiragen ruwa mun tabbatar da rundunar jirgin ruwa ta Najeriya suna matukar kokari su tabbata cewa duk jiragen da za su zo Najeriya an ba su matakan tsaro kuma an kiyaye su saboda idan ba a kiyaye su ba an samu matsaloli kenan matsalolin da muka samu shine ana sa ma kaya da za su zo Najeriya tsada kwarai da gaske wannan kuma yana da illa kan tattalin arzikin Najeriya don shi zai sa hawa-hawar farashin kaya sannan kuma Najeriya dole a ganta cewa ƙasa ce wadda za ta iya bada tsaro kan cinikayya da muke yi da sauran kasashen duniya don so da yawa kasashen waje ko kuma wasu kungiyoyi sai su ce wai Najeriya babu tsaro muna kira ga rundunar ta ƙara ƙaimi ya kamata mu ƙara dangon aiki da ke tsakanin mu da rundunar sojoji saboda a samu tsaro to yau wannan zuwan da muka yi an ga ya kamata a yi yarjejeniya a sa kwamiti saboda mu dinga aiki tare idan muka samu yarjejeniyan nan to zaka ga Najeriya ta samu fifici
shi ma babban hafsin sojin ruwa Vice Admiral IE Ibas ya ce ziyarar abu ne mai kyau kuma haƙƙin rundunar ce ta samar da tsaro a iyakokin kasar nan domin haɓaka tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasa
we are all partners in the business of making Nigeria great the Nigerian Navy remains committed to improving security in the nation's maritime expanse
Hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa na aikin kafa tashoshin sauke hajar teku a tudu a jihohin arewa don saukaka doguwar tafiya zuwa kudancin Najeriya ga 'yan kasuwar yankin. Tuni tashar Kaduna ta fara aiki inda ake kammala ta funtuwa a jihar Katsina Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Hawa Umar yanzu kuma bari mu leka a jamhuriyar Niger inda hukumar 'yan sandan jamhuriyar Niger ta sanar da cafta wasu mutanen da ta bayyana a matsayin waɗanda suka kashe wasu mazaunan birnin na Yamai a shekarar 2018 wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
a ranar 27 ga watan Disamba 2018 ne aka waye gari da labarin rasuwar Alhaji Almustafa Abdu wanda aka fi sani da sunan Tagabati wani hafshakin dan kasuwar da ke zaune a unguwar Bukoki ta tsakiyar birnin Yamai lamarin da ya matukar daurewa jama'a kai a bisa la'akari da yadda aka tarar da gawarsa kwance a ɗakin baccinsa watanni biyu da rabi bayan faruwar wannan al'amari bincike ya gano masu hannu a wannan kisa cikin su kuwa har da wasu ƴaƴan marigayin inji daraktan ma'aikatar watsa labarai a hukumar 'yan sanda kwamishina Mutari Habu lokacin da yake gabatar da waɗannan mutane a gaban manema labarai
bincike na likitoci ya nuna cewa mutuwan nan tashi kama shaƙe shi na akai ko kuma an sa wani abu wanda aka yi dubara aka huddare ne saboda daga jiki ne babu wata shaida ana iya cewa kama an ɗauki matashin kai an danne mai huska hashe ɗata ta ɗauki. Bincike ya nuna yara na 'yan tawaye su ne suka jagoranci wannan kashin gilla. Sun ka ɗauki haya ƙwararri basa kan aikata mayagun laihuka daga Lome ƙasar Togo. Su hudu, ɗaya daga cikin hudun ɗan Nijar ne. Ma'aikata na 'yan sanda da aka aika can Lome tare da goyon bayan waɗancan ma'aikata na Lome sun sa an kamu wannan ɗan Nijar shina nan ne, da kuma 'yan tawayen su biyu su ne su uku daga ciki wanda kuka gani. Za a yi musu hukunci yadda ya kamata.
Tuni dai jama'a ta fara bayyana alhini a game da faruwar wannan al'amari mai cike da ban mamaki. Alhaji Salisu Ahmadu wani ɗan farar hula ne a nan Nijar.
Ya kamata uwaye su san da dukiya da ɗiya da ya basu, ya kamata su san kai Allah ya tambaye su shin da dukiyar ina ka same ta, ya kai da ita ɗiyan wata irin tarbiyya ka basu. In kai ka shiɗe wannan ya wannan abu sakanka, to kaga kenan irin wannan abubuwan ba za su iya wakana ba illa sun samu tushensu daga inda aka aiho ɗiyan.
A ɗaya gefe, hukumar 'yan sandan ta gwada wasu matasa biyu da ta ce suna daga cikin waɗanda suka hallaka wani mazaunin birnin Yamai Dauda Gado a watan Oktoban da ya gabata ta hanyar amfani da wuka, ko da yake har yanzu tana farautar ragowar waɗannan 'yan daba.
Bincike wanda hukuma ta 'yan sanda ta ƙasa mai yaƙi da mayagun mayan laihuka ta gane da mutum huɗu ne suka aikata wannan mugun aiki. An kama guda biyu kuma sun gudu.
Matsalar tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke ƙara tsananta a 'yan shekarun nan, lamarin da ake dangantawa da bazuwar miyagun ƙwayoyi da ma rashin aikin yi a wajen matasa. Abin da ya sa hukumomi a makon jiya kiran taron masu unguwanni da nufin samun haɗin kansu a yakin da suka kaddamar da masu aikata miyagun ayyukan da ke hanawa jama'a barci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, duniyar Amurka daga Mahmud Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wata badaƙalar neman guraben karatu da aka bankaɗo a nan Amurka, inda aka samu wasu fitattun mutane da suka hada da jaruman Hollywood da kwace-kwace a fagen wasanni da amshakan masu kuɗi da laifin biyan kuɗaɗe, domin a rubuta wa 'ya'yansu jarabawan neman gurbin shiga fitattun kwalejoji ko jami'o'i a nan Amurka, ko kuma ayyana su a matsayin suna da ƙwarewa a wani fannin wasa domin su samu shiga makarantun. Sunana Mahmud Lalo. Dangane da wannan badaƙala ta neman guraben karatu a kwalejoji ko jami'o'i, kamar yadda muka faɗa a shimfiɗar wannan shiri, tuni wani ƙusa da ke tsakiyar wannan almundahana da ake kira William Singer ya amsa cewa ya yi laifi a gaban wata kotu da ke Boston a nan Amurka. Amma da farko, bari mu fara jin abin da Andrew Lellin, lauyan gwamnati mai shigar da ƙara, ke cewa.
We've charged 50 people nationwide.
Mun tuhumi mutum 50 a duk faɗin ƙasar nan waɗanda ke da hannu a wata badaƙalar yin maguɗi a jarabawar neman gurbin karatu da ake kira SAT da ACT. Sannan mun tuhume su da laifin neman gurbin karatu a fitattun makarantun kwaleji ta hanyar ba da cin hanci ga masu horar da 'yan wasa, kuma ce 'ya'yansu sun iya wasa domin a ba su gurbin karatu. To, dangane da wannan badaƙala, na tambayi Farfesa Yusuf Alasan, malamin jami'a a jihar Missouri da ke nan Amurka, shin ko ya yi mamakin aukuwar wannan lamari?
Gaskiya ya ba ni mamaki, saboda abu ne wanda yake zan ce ni wato ban zaci wannan akwai irin wannan al'amarin, ban ɗauka ya kai irin wannan matsayin ba. Na san dai a kowane al'amari ko kuma a kowace ƙasa ko ƙungiya ko jam'iyya ko kuma mutanen ƙasa ko gari akan samu bara gurbi. Ka gane, ba za a ce mutanen nan duk sun haɗu sun zama ɗaya ba. To, amma ban ɗauki wannan badaƙalar wato ta kai haka ba. Ni dai kamar yadda na fahimta kuma yadda na karanta tun daga shekara ta 2011 zuwa wannan watan Fabrairu da ya kare na wannan shekarar, wato an ce sun kashe kamar miliyan 25
za a yi mamaki da aka ga irin wannan badakala kamar kana ga wannan zai zubar da kimar Amurka idan duniya
ko kadan sai ai kasun kamar yadda nace maka ai akwai sai dai ka san da akan ce wake da yakan bata gari amma ai ba wai kowa an hada an zama daya ba waɗannan wasu mutane ne tsirari wanda suke gaskiya suke kare wato suke so su kare rayuwarsu da kuma yadda al'amuransu na yau da kullun yake suna so su ga inda suke samu nasara ta hanyar karatu da kuma arziki suna so su ga ƴaƴansu sun kasance a wannan to abun takaicin shine sai suka yi amfani da na gwamnati masu gidan rana takaice yaran nan nasu ba su cancanta su je waɗannan makarantu ba amma suka neman musu gurbin karatu wanda yake har yaran nan suka je suka gama karatu da sauransu suna nan sun zama ma wasu a ƙasar nan
sannan dama na ma wannan tambayar ne lura da cewa ita ma'aikatar shari'a da ƙasar nan ta ce ba taɓa ganin babbar badakala irin wannan ba da ta shafi neman gurbi a fannin ilimin ƙasar
ba ta taɓa gani ba gaskiya ba don kuma ai abun mamakin shi ne ai ba wai wato wasu ne masu kuɗi da kuma wanda suke zance da hannu da shuni ba wai kawai dukiyar ba a'a amma da mulki manya-manyan shugabannin kamfaninnuka na ƙasar nan su 50 suka yi abin nan zance suka haɗa kansu suke tabbatar da cewa wato su bar nasu sun lalace ba ko kuma sun shiga wata harka wata makarantar dai da ake faɗa ta garari kamar yadda ake zancen su Harvard su Yale su Stanford din nan su tabbatar cewa waɗannan makarantu sun yi saboda sun san ai sanin kima da darajar karatun yasa suka yi dan kauce hanya
to saboda masu sauraro su fahimci inda aka dosa su waɗannan kulejoji da jami'o'i su me yasa ake tare babban ganin cewa an samu gurbin karatu a wurin su ne
saboda babu wanda ya kai su saboda su ne manyan jami'o'i da kulejoji na ilimi a duniya ma ba ma ƙasar nan ba waye ba su a ce ya je karatu ko kuma ɗansa ya karatu a Harvard ko a Yale ko a Stanford ko a University of California ta Los Angeles ko University of Southern California da ake cewa USC, UCLA da sauransu. Saboda me shaidar karatun na wannan makarantar wani abu ne a ƙasar nan. Balantana kuma a ƙasashe irin namu masu tasowa.
To kamar ana nuna bambanci kenan wajen shaidar karatu misali wani je wata jami'a ko kwaleji a ƙasan waɗannan da ka lissafo da wanda ya zo daga nan akan nuna bambanci ne.
Kima ce da daraja da suke da ita ta fannin karatun. Tunda ka san a ko'ina akan ce wannan makaranta ko wannan kungiya ko kuma wannan kamfani ya fi kowanne kamfani daraja ko wannan makaranta ta fi kowace makaranta kima da daraja.
Amurka ƙasa ce da ke bin doka kuma kowaye ya yi taka doka za ta taka shi.
Kware da gaske.
Me kake ganin makomar waɗannan mutane da aka same su da waɗannan laifuka?
Ina tabbatar maka za a hukunta su duk da kuɗinsu. Duk da mulkinsu da kuɗinsu duk da wata kima su darajarsu dokar ƙasar nan ba ta san kowa ba ba ruwanta fadi yaro ce fadi babba in ka taka ta za ta taka ka in ka ga ba ta taka ka ba to dama ba ka taka ta ba.
Masu aro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu in za mu madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alasan da Jules Lesus Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Lalo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana cewa karfe 10:24 wato karfe 4:24 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuka aika mana.
Wa wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Sade Sa'idu Daura inda yace salam VOA Hausa muna kira ga jama'ar jahar Taraba ya kamata ku zauna da junan ku lafiya ba tare da kashe-kashen junan ku ba ta haka ne kawai za ku samu ci gaban jahar ku da ma ƙasa baki daya sai sako daga Malam Usaini Dangwate Karasuwa daga jahar Yobe inda yace salam VOA Hausa da Allah ku bani dama nayi kira ga shugaba Buhari da yace wani abu akan rikice-rikicen da ke faruwa a jahar Kano akan zaben gwamnatin jahar don wallahi ci gaba da gumda yake yi wannan ba zai haifar wa da al'ummar jahar Dami Ido ba sakon mu na karshe ya fito daga Amina Adamu Malam Madori da Rabi'u Dakut Dunari da Usman Girama Kampala a jahar Jigawa inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama mu kira ga al'ummomin jahohin da zabe bai kammala ba da ya kamata su kai zuciyarsu nesa su zauna da junan su lafiya
madalla a gaida Zahra'u Fage yanzu kuma ga labarai a takaice kafin mu sallama da ku
Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na kasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane uku maza da mace daya dangane da harin. Ko da yake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumci ɗaya daga cikin mutanen wani dan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai kuma gobe Asabar ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma kamar yadda commissioner ɗan sanda Mike Bosch ya bayyana Injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman nan na kamfanin jiragen sama na Ethiopia da ya fadi ranar Lahadin da ta gabata har da kan mutane 157 da ke cikin sa suka halaka. Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfen wanda ba a daidaita ba shine aka samu a cikin jirgin saman Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya fadi a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Boeing ne kirar 737 nau'in Max 8. Yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma saututtukan jirgin na Ethiopia sun isa kasar Faransa inda za a tantance abinda suke kunshe da shi. Shugabannin kungiyar kasashen Turai ta EU sun ce hakurinsu ya kusan karewa game da sha'anin Burtaniya da shirinta na fita daga kungiyar ta EU wanda ake kira Brexit da Turanci inda yanzu saura makonni biyu kafin a cimma wa'adin ficewar kasar daga kungiyar ta EU. Akan haka ne jagabannin EU suka ce a shirye suke su karawa Burtaniya lokaci amma fa a bisa sharuɗa masu wahala. Daya daga cikin sharuɗan shine cewa watakila za a nemi Ingila ta sake gudanar da wata sabuwar kura'a jin ra'ayin jama'a game da zama ko ficewarta daga EU. A ranar 21 ga watan nan ne dai Prime Minister Britania Theresa May za ta nemi kasashen na Turai da su jinkirta ficewar kasar daga EU har zuwa watan Yuni mai zuwa. A jiya Alhamis ne majalisar dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta bacin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana don samun kudin da zai gina wata katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Bayan da majalisar dattawa, ƴan majalisar dattawa 59 suka jefa kura'ar watsi da ita, yayin da wasu 41 suka ki amincewa da karfin ikon shugaban kasa da yayi amfani da shi. Hakan ya faru ne makonni bayan da majalisar wakilai ita ma ta dauki irin wannan matakin. Yan majalisar dattawa 12 na jam'iyyar Republican suka hada kai da yan jam'iyyar Democrat wajen yin fatali da matakin a majalisar mai rinjayen yan Republican. Wannan matakin yayi watsi da bukatar fadar White House tare da yin baras da barazanar da shugaba Trump ke yi ta amfani da karfin ikonsa wajen cin gashin kansa a wannan lamari.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu bude layukan mu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi gabatar da shirin da kuma Tadi da ya hada shirin da ba da umurni sai injiniya namu Chen ne na Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.